الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتكوس نيكو تو شاترا غوتن سفر Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai da 7 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Sharhu Sunna wallafar babban malami ainihin wato malam Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 6 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mawallafin littafin ya karantar da mu wato tubali ko tushen da ake gina jama'a akanta wanda yace tubalan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin sune ahlus sunna na farko kuma sune jama'a ta farko duk wanda ainihin wato bai riki addinin sa ba ta hannunsu to wannan mutun ya bata kuma ya zama dan bid'a kuma dukkan bid'a bata ce bata kuwa da ma'abotansa duk suna cikin wuta Allah ta'ala ya tsare mu akan wannan gaba malam yayi dogon bayani ainihin wato na sharhin wannan gaba ta malam Barbahari wanda zamu tashi akan qauluhu faqad dhalla ay dhalla 'anil haqq wabtada'a malam fauzani yake cewa fadin malam da yace faqad dhalla duk wanda bai riki addinin sa ba daga hannun sahabbai to ya bata ay dhalla 'anil haqq ya bace wa gaskiya wabtada'a kuma yayi bid'a al bid'atu ma kana min al ibadat aw al i'tiqadat aw al aqwal wa laysa 'alayhi dalilun min al kitab wa sunnah Malam yace abinda ake cewa bid'a ma kana min al-ibadat dukkan abinda ya kasance na ibadu aw li'tiqadat ko dukkan abinda ya kasance na kudurce wanda ya danganci aqida aw al-aqwal ko dukkan wasu maganganu wanda suke da alaka da ibada ko suke da alaka da aqida wa laysa 'alayhi dalilun min al-kitabi wa sunna kuma wannan ibadar sai mutun yayi ta babu wani dalili ainihin wato daga littafin Allah da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ya kudurce wani abu na aqida wanda babu goyen bayan littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wannan abin da ya kudurce ko ya faɗi wata magana zikiri ne a wani abu ya faɗa da sunan addini ko da sunan ibada sannan babu wani dalili akan wannan maganar da ya faɗa a alqur'ani ko a sunna to wannan shi ake nufi da bid'a qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun man min alfazil umum man shartiya fi siyaqi an-nakira tufidu al-umum ash-shart fi siyaqi an-nakira fi siyaqi ash-shart tufidu al-umum wannan kaida ce ta malamai an-nakiratu fi siyaqi fi siyaqi ash-shart tufidu al-umum man amila amalan
duk wanda ya aikata wani aiki babba ne ko karami da sunan addini kowane irin aiki ne laisa alaihi amruna manzo Allah yace ba mu muka umarce shi akan yayi wannan ibadar ba fa huwa raddun ko yayi ya bata lokaci ba za ka karba ba ka tabbatar sallarka irin yanda manzo Allah yace ayi kake yi ka tabbatar haka azuminka haka zikirinka haka dukkan wani abu da sunan ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan kowane ne ya aikata kowane irin aiki da sunan addini kuma babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aikin Allah ba zai karba ba zai je wa Allah ranar tashin alkiyama zero shi yasa suka ce ma abocin yin bid'a wanda yake tsayawa yayi wata ibada ba Allah bane yace ayi wannan ibadar ba annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam yace ayi wannan ibadar kawai ya taso yaga ya dace ko ya kamata ya kirkiri wannan ibada ya dinga yi dan ya samu lada a wajen Allah wannan hadisin ya nuna ba zai samu ba suka ce ma abocin irin wannan aikin kaman mutumin da za a yi tafiya ne kowa yayi guzuri shi kuma ya samu buhu ya cika da yashi ma abocin wanda ya je wa Allah da bid'a shine kaman misalin wanda za a yi tafiya ne sai yayi guzuri da yashi lokacin da dukkan abokan tafiyar sa za a yada zango wannan ya dauko buredin sa wannan ya dauko garin kwakin sa wannan ya fito da dabino wannan ya fito da cincin din da matarsa ta yi masa kowa ya dauko guzuri yana ci to shi abun da ya dauko la yusmin wa la yughni min ju'in ga nauyi ya sha ba za a ci shi ba kaga wanda ya je wa Allah da bid'a kenan ya bata lokacin sa ya bata rayuwarsa in ma ya sa kudi to yayi wasting din kudin sa banza zai je wa Allah ranar tashin alkiyama babu wannan aikin dan haka sani duk wata ibada da zaka yi ka tabbatar akwai stampi da tambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta in ko babu to komai daren dadewar da kai kana yi karka rudi kanka karka yaudar kanka zaka je wa Allah mala'iku ba za su rubuta wannan aikin ba ka'ida Allah ta'ala ya ba su ba a karbar aiki sai ya cika sharuɗa guda biyu za a gaya mana a can gaba sharadi na farko sai da ikilasi sharadi na biyu sai ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bai cika wannan sharuɗan ba ko shekara 1000 kai kana yin wannan ibadar Allah ba zai karba ba dan haka mu fahimci yanda addini yake babu ya kamata a cikin addini babu ina ganin a cikin addini addinin nan tauqifi ne tsayayye ne maganar Malam Abdulrahman Al-Akhdari ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه bai halatta ba da sunan addini komai kankantar aiki kai shi sai ka san meye hukuncin Allah akan wannan ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta yana hujja in bai halatta ba kana da dalilin da yasa ba ka yi sannan kuma dama malam mai ahlali ya ga mana waye kifa inda amri inda aka ce ka tsaya iyanan in ka wuce zaka samu matsala ne to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yace man amila amalan duk wanda ya aikata kowane irin aiki da sunan addini laisa alaihi amruna babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane yace yayi ba manzon Allah bane yace ai fa huwa raddun ai fa huwa mardudun wannan aikin ba karbabbe bane ba za a karbe shi ba wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 1718 hadisi ne na ummul mu'minin Aisha وفي رواية أو ترواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد دو وندي كركروانا أبدا سونان الديني يجنجنا شزواغ الدين منزان الله تو كاري يتوكا كومي كنسا كودا غواجان وايكي كومي سوران الله وندي كركروانا كومي إكلاسنسا كومي يند متانيسكي غننسا دكيما كودا جرما باي إسابا يكاروانا أبدا سونان الديني كما كربا komai karatunsa komai tsoron Allahnsa ba shi da hurumin ya kirkiri wani abu wai shi sunansa ibada kuma ya raba shi zuwa ga addinin manzo Allah kuma wannan abin ya samu karbuwa babu shi karka yaudar kanka kada mu yaudar kanmu addini ya gama cika babu wani abu sabo manzo Allah ya ce man shi ma kaga irin waccan duk wanda dan kaka dauka a to ai sai aka rama kallahu ne a ai alaramma ne a ai wani shehi ne a ai wani wali ne man ta shiga kowa ya shiga cikin ta man ahadatha fi amrina hadha duk wanda ya farar ya kirkiri wani abu da sunan addini kuma ya jingina shi fi amrina cikin al'amarin nan namu na addini ma laysa minhu abinda kuma baya ciki shine ya shigo da shi fa huwa raddun manzo Allah ya ce fa huwa mardudun ba za a karba ba bala a tambaye ka kowa ba ranar tashin alkiyama sai manzon Allah ko ba laman mazhabobin nan ba Allah ba zai tambaye ka dan bai aiko masu ba ba zai tambaye ka me yasa baka bi Imam Abu Hanifa ba Allah ba zai tambaye ka me yasa baka bi ainihin Imam Malik ba Allah ba zai tambaye ka Abu Hanifa ba Allah Imam Ahmad ko Imam Shafi duk wayannan Imam Bukhari da sauran malaman shari'a dinnan ba wanda Allah ta'ala zai tambaye ka dan ba wanda aka aiko ma a cikin su an aiko ma Muhammad bin Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ko kuma zaka gane haka daga mutuwa ka kana shiga kabari cikin tambayoyin da za a yi ma mar rabbuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum sai kuma ma dinuka wayannan sune tambayoyin wannan ita ce kwashaniya din da za a yi maka ranar a cikin kabarinka wane ne ubangijin da ka bautatawa wani annabi kai wa da'a sannan menene addininka suke nan tambayoyin da aka ba za a tambaye ka kowane malami ba ana bin malami ne in ya bi manzon Allah duk malamin da ya saki manzo Allah ka sake shi shine kaida wannan hadithin muttafaqun alayhi hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2250 Imam Muslim hadisi na 1718 hadisi ne na uwar muminai Aisha kada mutun ya ce to ai ba shi ya kirkiro ba shi ma haka ya taso iyaye da kakanni ko haka ya taso ya ga malaman sa su ma suna yin wannan abin da sunan addini ba shi ya kirkiro ba shi yasa annabi ya hada lafuzan guda biyu yace to ko ba kai ka kirkiro ba in ka aikata kai ma ka shiga ciki shi yasa hadithin ruwaya farko man ahadasa tana magana ga masu kirkirar bid'a su jinginawa addini to kar ka dauka su kadai ka ce to ai wanda suka kirkiro ni ma haka na taso naga muna yi ba ni na kirkiro ba manzo Allah yace an san zaka yi irin wannan magana sai aka ce man amila duk wanda ya aikata bid'a shi ma ya shiga ciki dan haka da wanda ya kirkiro da wanda ya aikata duk aikin su ba karbabbe bane wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa iyyakum muhdathatil umur a hirdun ku ku kiyayi bid'o'i ku kiyayi kirkirarrun al'amura a addini kada wani yazo yace maka to ai fanka ma bid'a ce ai ita ma babu ita a zamanin annabi last week ma babu ita a zamanin annabi wayannan ai babu ita a zamanin annabi in haka ne mu koma hawa jakuna mu koma hawa dokuna a daina hawa motoci da mashina da kekuna wannan kuma kaga ya nemi ya mai da kai shawara ki hawa jaki ko hawa mota ko abun nan addini ne rike waya addini ne fanka addini ce yanzu masallacin da yake da fanka da wanda ba shi da fanka me bambancin lada an kai sallah a ciki amma da zuwa akai aka ce masallacin da yake da fanka ya fi lada sama da masallacin da ba shi da fanka to shine zai a ce ita ma fanka ta zama addini amma da a kunna fanka da a kar a kunna fanka addinin ka ba shi da alaka da fanka da haka wayannan za a yi ta kirkirar abubuwa na zamani abubuwa na ci gaba abubuwa na more rayuwa daga nan har a tashi alkiyama za a yi ta kirkirar su wannan ba su muke magana akai ba kuma su hadisi yake magana akai ba ana nuna ma addini ya kammala kawai wani yazo ya rena maka wayo a tashi magana yace to ai fanka ma kaza ai a daina hawa mota ai kayan da muke sawa ma annabi izar ya sa a koma a dinga sa izar ai kaza a'a ana magana akan duk wanda ya kirkiri wani abu da sunan addini da shi wannan hadisin da shi yake magana amma wanda yake kirkiri mota ba ruwan mu da shi ba da shi yake magana ba wanda yake kirkiri waya salula ba da shi yake magana ba wanda yake kirkiri computer wannan duk ba da shi yake magana ba wane ne ya kirkiro wata ibada yace in an yi akwai lada yace akwai wani zikiri in an yi shi akwai shiga aljanna in ba yi shi ba akwai shiga wuta to shi hadisin yake magana shi wanda zai kama wannan zikirin ko ya kama wannan ibadar ai na ya samu ta manzo Allah ne yace ai a'a to kakka ga girman sa kakkai Allah ya sa an fahimci magana shi yasa sai ya ce wa iyyakum muhdathatil umur a hirdun ku ku kiyayi kirkirarrun al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a dan dukkan wani kirkirarran abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce fal bid'atu ma uhditha fid dini wa huwa ma laysa min malai ya sake fashin baki dai game da bid'a yace bid'a ita ce abin wato abinda aka kirkire shi aka farar da shi a cikin addini wa huwa laysa minhu kuma baya cikin addini kar wani ya ce to ai sallah ce ai akwai sallah cikin addini ka gane wani abu ita ibada tauqifiyya ce idan shari'a ta ce kai ibada iri kaza za a ga ya ma irin yanda zaka yi ibadar guda nawa a yaushe siga duk sai an koya ma sallan nan yanzu zamu yi sallar isha an juma shari'a ce tace raka'a hudu kuma ayi ta a daidai wannan lokacin kuma ayi ta a irin yanda yanzu ga wani zai zo ya ce isha ta koma raka'a biyar ba za a saurare shi ba kaga ai ƙara raka'a ɗaya kuma raka'a ai ibada ce dan aka gane cewa koda akwai ibadar a addini in aka yi mata kuskure ma aka ƙara ko aka rage to ta zama bid'a ina fata an gane ko kuma ka dauke ta daga gurin da aka ce ayi ta kai ta wani guri shi ma kai bid'a bari mu bada misali yanzu aka zo zamu yi sallah kawai ana tada ana zuwa liman yana kabarta sallah kawai sai muka ji a tsaye yana karatun tahiyya da yayi ruku kawai sai muka ji yana salatin annabi da aka yi sujada sai muka ji shi yana ainihin wato karatun qur'ani ina jin ba wanda zai ci gaba da bin wannan sallar kaga kila ma a yi masa zanga-zanga a ture shi a ce kila ya dan samu motsuwa ko ya za ka yi wa mutane a tsaye an ce a yi karatun fatiha da sura ka yi karatun tahiyya a gurin gurin da aka ce kuma a yi tahiyya mu ji ka kana karatun fatiha da sura ina fata an gane so saboda kaga ashe canza ko da akwai ibadar to canza mata muhalli yana iya dauke ta ya maida ita bid'a saboda wani zai ce maka ma laysa minhu ai abinda baya cikin addini ake nufi to ai sallah tana cikin addini in an canza mata yanayi ko aka kara mata adadi ko aka rage ko aka rage ko aka canja mata siga ko sifa to ita ma za ta iya zama bid'a yanzu zikiri in an ce ai kwaya uku to in kai kwaya hudu kai bid'a kaga zikirin akwai shi a cikin addini amma waye ce ka kara ai mai anar ya gaya ma waye kifa inda amri uku aka ce kai na fata an gane Allah ya sa mu dace idza lam yakun alaihi dalilun fa huwa laysa min ad-din dan haka idza lam yakun alaihi dalilun duk abinda aka kirkira idan babu ko kuma dukkan wata ibada idan babu dalili akan ta dalilin kuma daga alqur'ani ko daga sunna fa huwa laysa min ad-din to wannan abun baya cikin addini wannan ibadar ba ta cikin addini لأن الله جل وعلا يقول دومن الله مي غيرما da daukaka yana cewa al yawma akmaltu lakum dinakum ayau na cika muku addininku da haka addinin manzon Allah ya cika fam baya bukatar ragi ko kari ko kuskure ma tun annabi yana raye aka saukar da wannan ayar Allah ya ce al yawma ayau akmaltu lakum dinakum na kammala muku addininku da haka in mutun yanzu ya kirkiro wani abu ya ce ayi to ya nuna wannan ayar ba ta aiki ɗaya kenan kuma yana cajin manzon Allah yana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani abu addini ne amma annabi har ya bar duniya yake koya mutane sai yanzu shi ya gano wannan aikin alheri ne ko ibada ce ana shiga aljanna amma annabi yayin shekara 10 a Makka yayin shekara 10 a Madina amma bai koya mutane ba da kaga kai yanzu ka ma fadari domin duk mai yin bid'a tuhumar annabi yake cewa annabi bai cika addini ba shi yasa shi shedan da kai sabon Allah ga raka bid'a dan ya san mai sabo akwai yuwar ya tuba amma fa shi fa mai bid'a fa shi kullun tunani yake yana bin Allah bashi lada ma yake so a bashi ka kalli din mai bid'a ka'in da na'in yake yi shi lada yake nema a wajen Allah da haka shi bashi ma yake bi amma mai sabon Allah ya san ba daidai yake ba duk wanda yake shan giya ya san ba kyau duk wanda yake zina ya san ba abu mai kyau yake ba so wannan akwai yuwar wata ran ya tuba shi yasa da kai sabo gara kai bid'a domin shi ya san sabo akwai yuwar mai yin sai tuba amma bid'a ita mai yin ta gani yake ma lada zai samu mafhum faddinu kamilun mala yace addini kammalalle ne ya cika walillahi alhamdu mun gode wa Allah sai dai ka zo da wani abu na wayewa ko na ci gaban zamani wannan kuma daban amma addini tun annabi yana rawaye ya cika hatta sahabbai ba su isa su kara ko su rage ba a cikin addini ballantana yanzu tsakaninmu da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam muna magana dubu shekara 1440 da wani abu da haka addini ya riga ya cika mun gode wa Allah la yaqbalu ziyadat addini ba zai karbi kare-kare ba fama alaina ba abin da ya rage a kanmu illa an na'rifa ad-dina sai mu yi kokarin sanin addini alladhi akmalahu Allahu azza wa jal wanda Allah mai girma da daukaka ya kammala shi ya cika shi kar ka rike addinin da ba cikakke ba yana iya karbar ƙari yana iya karbar ragi shi addinin da Allah ya aika manzon Allah da shi ya cikakke ne ya riga ya cika dan haka a hirdinka da ka rike addinin da ana iya ragewa ana iya karawa ana iya wai kuskurima ko a rage ko a gyara a'a addinin da ake so kai riko da shi addinin da ainihin wato Allah ta'ala ya cika shi fatamassaka bihi kai riko da wannan addinin wa naturuka ko fanatamassaka bihi mi riko da wannan addinin wa naturuka ma adahu mu bar duk wanda ba shi ba minan ziyadati na kare kare wal istihsanat da ya kamata ba wani zance ya kamata kace to ai kana ganin ana maganar ibada kace wai kana ganin kaiwa da aka ba wani istihsan a harkokinku na rayuwa na yau da kullun a iya yin wasu wani ya kawo azancin sa ko ya kawo shawara amma addini an riga an cika shi wai kace kai kana ganin kai waye kai wahayi ake maka ko annabi ne kai ai ba magana ya kamata shine mallam yace la yaqbalu ziyadat shi addinin da muke magana akai wanda ake cewa mu rike baya karbar kare kare ka gane wannan wal istihsanat baya karbo wata kuskurima ko wani gyare gyare ko ya kamata baya karba wal idafat ko karo baya karbar karo ba za a dan kara masa wani abu a ce to ai ga wani abu shi ma dai ai zai dan kara masa armashi a dama can da armashin sa da aka wal idafat da rabarabe baya san mu wani araba masa wani abu wa gairi zalika da wannan haka li annaha tub'idu anillahi azza wa jal domin wayennan kara karan da wayennan azancin da mutun zai dinga sawa a addini da wannan rabaraban to suka nesanta li annaha wadannan abubuwan tub'idu anillah suna nesanta me yin su daga Allah su nesanta shi da Allah jalla wa ala wa sayati tawdihu anna ma ahdatha qaumun bid'a yace da sannunan gaba bayani zai zo akan cewa ma ahdatha qaumun bid'atan mutane ba za su taba kirkirar bid'a kwaya daya ba illa nuzi'a mithluha min as-sunnah face sai an zare makamanciyar ta a sunna ma'ana duk lokacin da kake wata bid'a to ka take wata sunna kaje wata illa ta bid'a kishiyar manzon Allah yanda ka san shirka kishiyar Allah tana kishiyantar Allah to haka bid'a take kishiyantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga an yi bid'a to akwai wata sunna ta annabi a gurin da aka kashe amma duk abin da kake nema a addinance manzon Allah ya koyar da shi dan haka mallai yake cewa zamu bayani a can gaba game da cewa ma ahdatha qaumun bid'atan mutane yan birni ne yan kauye ne malamai ne wayanda suke koyan karatu ne shugabanni ne mutane na kirati ma ahdatha qaumun babu wasu mutane da za su kirkiri bid'atan bid'a koda kwaya daya ce illa nuzi'a mithluha face bid'an nan da suka kirkira ba su kirkire ta ba sai da aka zare wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kwatan kwatun wannan bid'a da aka dasa fa hadha huwa at-tariqus sahihul mustaqim da aka wannan addini na manzon Allah riko da shi shine tafarki ingantacce mi kake luzumul jama'a kuma shine lazumtar jama'a da aka addini mi kake shine ka lazumci jama'a wa luzumus sunna ka kuma luzumci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'i kayi watsi da bid'o'i kar su kayatar da kai kada su baka sha'awa yawan masu yin su kada ya rude ka kayi watsi da dukkan bid'o'i qaulu fadin sawa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a bata ce falaysa hunaka bid'atun hasana mallai yace ka gane babu wata bid'a mai kyau kada wata rana shi maka ji wani yana ce a bid'o'in ai kala kala ne akwai bid'a hasana akwai bid'a a mallai yace kullu haka manzon Allah ya amfani da lafazin kullu yace falaysa hunaka bid'atun hasana babu wata bid'a mai kyau kama yaquluhu ba'dhum kama yanda wasu cikin masu yin bid'a suke fara su ce a ai ba ana nufin kullu kulliya bace a akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya dan haka bid'an nan laysa alal itlaq karka yadda da wannan azancin karka yadda da wannan ainihin wato falsafa din manzon Allah ya ce wa kullu bid'ati dukkan bid'a bai ce akwai wata mai kyau ba balil bid'u kulluha dalala mallai ce dukkan bid'o'i bata ne binassi hadithir rasul sallallahu alaihi wasallam da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu qal inda manzon Allah ya ce fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkan wani kirkirarren abu a addini da sake maimaita addini dan kar wani ya dinga kama misalin banka waya kaza da sauransu dukkan wani kirkiraren abu a addini bid'a ne, wa kullu bid'atin dalala, kuma dukkan bid'a batace. Wannan hadithin ya gabata, hadithi ne wanda yake sahihi. Fal bid'u fi ad-dini laysa fiha shay'un hasanun abada, malai yace fal bid'u bid'o'i fi ad-dini, a cikin addini laysa fiha shay'un hasanun, babu wani abu mai kyau a cikin bid'a abadan, har abada. Bal kulluha dalala, dukkan bid'a bata ce. Wa hadha kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam, malai yace shi ma ba shi ya kashe zoman barata ya aka bashi, wannan ba maganar kowa bace, maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yadiku anil hawa, wanda baya magana da san zuciya, yace dukkan bid'a bata ce, ban magana iya nan kawai. In za ka yi bid'a ka san bid'a kake, amma ka kai kokari mata kuskure ma ka jingina ta da addini kawai, amma babu wata bid'a mai kyau. Qawluhu fadin sawad dalalatu wa ahliha fil nar, fadin malam Barbahari yace ita kwa bid'a da masu yin ta duk suna wuta. Ad-dalalu wa ahli ad-dalal fil nar, domin bata da ma'abota bata duk suna wuta ranar tashin alkiyama. Allah ya kiyashe mu, imma bi kufrihim, ko dai saboda kafircin su, wa imma bi ma'asiyatihim, ko saboda saban su. Domin fal bid'u, su bid'o innal laysat ala haddin sawa, ba daidai ba kai daya suke ba. Wata bid'ar za ta iya kai mutum ga kafirci, wata bid'ar za ta iya kai mutum ga fasikanci, wata bid'ar za ta kai mutum ga saban Allah, ba ta fitar da shi daga musulunci ba. Dan haka dai bid'a tana kai mutum wuta, ko dai saboda bid'ar ta kai ga kafirci, kaga kafiri dan wuta ne, ko saboda bid'ar ta kai ga fasikanci, shi ma fasikin ba Allah ya yafe masa ba, shi ma dan wuta ne. Haka kuma wanda ya aikata sabo, shi ma in ba Allah ta'ala ya yafe masa ba, shi ma dan wuta ne. Dan haka da wanda bid'arsa ta zama ta kafirci, da wanda bid'arsa ta zama fasikanci, da wanda ta zama ta saban Allah, duk sunan su bid'a. Sai dai ka gane bid'o'i laysat ala haddin sawa, ba kai daya suke ba, wata tafi wata muni, wata bata kai wata ba. Minha, daga cikin bid'o'in nan, ma huwa kufrun, akwai wanda bid'a ce kafirci ne kuma. Sahibuhu, mai yin wannan bid'ar, mukhalladun finnar, dawwama zai yi a cikin wuta in ya shiga. Kalistigathati bil amwal, kamar bid'ar neman taimako ko agaji da matattu. Mutum yaje ya fadi kan kabari ya dinga kuka, yace an cinye masa kudi ko jarinsa ya kare, an fahimta? Ya fadi kan kabari yana kuka, yana neman jari ko yana neman aiki. To neman agaji da matattu, wannan bid'a ce, kuma ba ƙanƙanuwa ba, bid'a ce da tana kai mai yin ta zuwa ga kafirci, domin ba a neman agaji sai a wajen Allah. Wa du'a'il amwat, da kuma roƙon matattu. Wazzabuhu li ghayrillah, wazzabihi li ghayrillah, da kuma yin yanka da sunan wani Allah. Wan nazari li ghayrillah, da yin alwashi ko bakance ga wani Allah. Fa hadhihi, kaga irin waɗannan bid'un, bid'o'i ne kufuriya, kuma na kafirci. Bid'o'i ne girman su ya kai ga kafirci. Wa kadha nafyu asma'illahi wa sifati, haka bid'ar da mutun zai dinga kore sifofin Allah da sunayen Allah. Allah ya faɗi suna a cikin Alkur'ani, ko wata sifa mutun ya kore ta, yace bai yarda da ita ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani suna, yace sunan Allah ne, ko ya faɗi wata sifa, yace sifar Allah ce, wani ya tsalle ya dire, yace shi bai yarda da wannan sifar ba. To kore wa Allah sunayensa da sifofinsa, wannan ita ma bid'a ce gagaruma, wanda tana kai mutum ga kafirci. Kama qalatil jahamiyya, kaman yanda jahamawa, wata aqida ce ta Jahm bin Safwan, wanda ya kirkire ta, founder din shine Jahm bin Safwan. To suna da aqidu gurbatattu miyagu. To sun daga cikin aqidun su akwai wannan, alladhina yajhaduna al-asma'a was-sifat, wanda su a aqida su suna musun sunayen Allah da sifofin Allah. Fa hada kufrun wal iyad billah, wannan irin bid'ar bid'a ce wanda take kafirci ne, yin kudurce ta, muna neman tsarin Allah, Allah ya tsare mu daga irin wannan bid'a. Li'annahum wasafu Allah, domin su jahmawa sun sufanta Allah, bi annahu laysa lahu asma', sun ce ba shi da wasu sunaye. Kaji duk sunayen nan na cikin Alkur'ani sun ce ba Allah ba shi da wasu su, ba shi da wani suna. Wala sifatun, su according to jahamiyya, Allah ba shi da sifofi. Kenan tunda ba shi da suna, ba shi da sifofi, fa yakunu idan ma'duman, in ka fahimci aqidar indirectly, kawai suna nufin su ce ba Allah, so suke su kore Allah su ce babu shi. kawai sai suka fara wannan kwane-kwanen suka ce ba shi da sunaye, ba shi da sufofi. Li'annal mawjuda, domin dukkan abin da yake samanne ne labudda lahu min sifatin, ai ba makawa a ce yana da sufofi. Duk abin da yake akwai shi samanne ne, to yana da sufofi. Wallazi laysa lahu sifatun, abin duk da kaji ba shi da sufofi, huwal ma'dum, shine abin da babu shi. Walidhalika, dan haka ne hakamal a'immatu bi takfiril jahmiya, manyan malaman musulunci suka yanke hukunci da cewa jahmiya da aqidar jahmiyanci kafirci, saboda suna korewa Allah sunaye, suna kore masa sufofi, sun ce ba shi da sunaye, ba shi da sufofi, wanda a takaice kawai ba Allah. To aqidar da ba Allah na kafirci ce. Alladhina qalu, sune dai wa'inda kuma suka ce alqur'anu makhluqun, shi alqur'anin nan da ke hannunmu muke karanta suka ce shi ma abun halitta ne, yana daga cikin aqidun su jahmiya. Faja'alul qur'an, sai suka sanya alqur'ani alladhi huwa kalamullah, wanda alqur'anin nan zancen Allah ne, wa wahyuhu, kuma wahayi ne na Allah, wa tanziluhu, saukakken littafi ne daga Allah. Ja'aluhu, sai suka sanya wannan alqur'anin makhluqan, suka ce shi ma abun halitta ne, mithlal makhluqat, kamar ragowar sauran halittu. Wa qalu, suka kuma cewa Allahu la yatakallamu, Allah fa baya magana. Wai malam yana dan sanya baka fushin bakin su waye jahmiya, karka ji an ce bid'a ce da take kai mutun ga kafirci, ka dauka bid'a da yan kankanuwa ce, kaga dai sun ce Allah ba shi da sunaye, ba shi da sufofi, sannan sun dawo sun ce shi kansa alqur'anin halitta ne, ba zancen Allah bane halitta ne. Sannan na uku suka ce ai Allah ba ma ya magana, Allahu la yatakallam, suka ce Allah baya magana. Fa shabbahuhu bil jamad, sai suka sufanta Allah da sandararran abu, suka sufanta Allah da wani kamar wani itace ko wani katako ko dutse wanda kawai jamid a daskare yake baya motsi, haka suka sufanta Allah. Wallazi la yatakallamu, wanda ko baya magana, la yakunu ilahan, ya za a iya zama ubangiji. Qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin. Allah ta'ala yace wattakhadha qaumu musa, mutanen annabi musa, min ba'dihi, bayan annabi Musa ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki, ya basu da dan uwansa Harun, to su mutanen annabi Musa sai suka riki ijlan, wani dan maraki, jasadan da yake da jiki sun san'anta shi, min huliyihim, kuma daga kayan qarau, ma'ana kayan qawa daga zinare suka san'anta, wato sai suka yi amfani da zinare, sai suka yi dan maraki, suka yi mai gangan jiki irin na dan maraki. Lahu khuwar, kuma yana da sauti, saboda bakin a bude, ta duburarsa a bude, saboda kan iska tana shiga tanan tana fita ta bakin, ko ta shigo ta bakin, ta fita ta waccan kofar, zaka dinga jin sautin, tunda iska ce abu ne an yi shi kamar na karfe, sannan kuma gashi an masa kofar da iska tana shiga ta fita, da haka iska da take shiga tana fita, sai a ji kamar yana fito. Kawai sai suka ce shikenan, shedan sai ya ce to ayo hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, to wannan shine ubangijinku, kuma shine ubangijin Musa ma, to shine Allah madaukakin sarki ke bada labarin irin abinda mutanen annabi Musa suka yi, bayan annabi Musa ya basu ya tafi ganawa da ubangiji madaukakin sarki, to sai kuma suka riki wani dan maraki wanda suka yi shi daga zinare. Lahu khuwarun, yana da sauti, ma'ana yana da wani kamar wato ƙara. Alam yarau, Allah ta'ala ya ce to in banda abun su, ai ta inda za su gane, kuma aka zo aka ce musu wannan shine ubangiji, kuma suka dukufa suna ta bautata masa. Haruna, annabi Harun yayye da su, suka ce ai ba za mu gushe ba, akifina hatta yarja ilaina Musa, ba za mu gushe ba, muna dukufa kain da na'in wajen bauta wannan dan marakin har sai Musa ya dawo. Annabi Haruna ya buga ya kada da su, suka ce ina, wannan shine ubangijin Musa. Na fata an gane wannan kissa tana nan cikin suratul a'raf da suratul taha da wasu sura. To shine Allah ta'ala yake cewa in banda abun su da rashin tunani, su kula mana, alam yaro, basu gani ba, shi wannan dan marakin da aka ce musu Allah ne suke bautata masa, basu gani ba, annahu, cewa shi la yukallimuhum, baya musu magana, wala yahdihim sabila, baya shiryar da su kan hanya, basu gani bane, basu kula ba. Wannan ayar mala ya kawo ta dan ya nuna ashe ubangijin da baya magana bai kamata ya zama ubangiji ba. Gashi an sa musu dan maraki, an ce su dinga baututa masa, sai Allah ya ce ku dawo hayyacin ku mana, ba ku ga in kun yi magana baya an sa ba, kuma shi baya muku magana. Wanda baya magana in an yi masa baya mayarwa, shi ya kamata ku dinga baututa, wannan bai kamata ya zama Allah ba. Da haka su jahamiya sun ce Allah baya magana, kaga kenan sun siffanta Allah da wani sandararren abu. Ga mutanen Annabi Musa ma Allah ya ce ba ku da hankali ne ku kalli wannan dan maraƙin da kuke baututa, ba ku ga baya in kun yi magana baya mayarwa, ko kuma baya amsa muku ba. Fadalla ala anna alladhi la yatakallam, wannan sai ya nuna ashe abinda baya magana la yakunu ilahan, ba zai zama ubangiji ba. Wal jahamiyatu yaqulun, su kuma mutanen jahamiya ko jahamawa suna cewa Allahu la yatakallam, to ya wannan magana take, sun ce Allah baya magana, Allah baya magana, haka suka ce. Idan laysa huwa bi ilah, in ku har baya magana to ba shine ubangiji bake. Ta'ala Allahu amma yaqulun, ubangiji ya daukaka gabarin abinda suke fada. Wa fi surati Daha, a cikin suratu Daha Allah ta'ala ce afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Allah ya ce afala yarawna, in banda su daƙiƙai ne ba sa kula, basu ga cewa la yarji'u ilayhim qawlan, baya mayar musu da magana, in suka yi magana baya iya dawo musu da magana. Wala yamliku lahum darran, baya mallakar wata cutarwa gare su. Wala naf'an, baya mallakar wata amfanarwa gare su. Wanda baya magana ba zai iya cutarwa ba, ba zai iya amfanarwa ba, ya zai zama Allah. Ya za ku dinga bauta dan maraki, baya magana ba zai iya cutarwa ba, in ana cutar da kai ba zai iya hana a cutar da kai ba, in amfani ya zo ba zai iya sadaka da wannan amfanin ba. Allah ta'ala ya ce ku kalla mana, ya za a ce wannan shine ubangiji. Ya anil ijil, yana nufin wannan dan maraki din, law kallamuhu, da fa za su yi masa magana, la yarji'u ilayhimul jawab, ba zai iya ba su ansa ba. Fa hal hadha yasluhu an yakuna ilahan, yanzu wannan ya cancanta ya dace ya zama ubangiji. Wa qala ibrahim alayhi salam li abadati al-asnam, haka annabi ibrahim alayhi salam ya gaya wa masu bautar gumaka, lokacin da ya sassake sassare gumakan da suka tafi suka dawo suka kirawo shi suka ce man fa'ala hadha bi alihatina ya ibrahim, waye wato gumaka iyayen gijinmu waye musu wannan, ya kai ibrahim. Qala hadha kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun, yace babban nan nasu, wannan babban da alama shine ya zalunci yan kanana, amma ku tambaye su, ga wannan an sare ma hannu, wannan an cire ma wuya, wannan an cire masa kafa cikin gumakan, yace to ku tambaye su mana, fas'aluhum in kanu yantiqun, ku tambaye su ba suna magana ba, an bayyanta fas'aluhum in kanu yantiqun, ku tambaye su har in suna magana, ai za su gaya muku waye musu haka. Qalu lahu, sai suka ce wa annabi Ibrahim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun, ai ka san ba sa magana, sai kuma samu hujja, ai ka san ba sa magana, shine ma'ana laqad alimta, ai tun bayo ba tabbas kana da masaniya ma ha'ula'i yantiqun, waɗannan ba sa yin magana. Qala lahum, sai ce musu afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, sai ce da su afata'buduna, yanzu ku dukufa ku dinga bautatawa, min dunillahi wani koma bayan Allah, ma la yanfa'ukum shay'an, wanda ba zai iya tsina na muku komai ba na amfani, wa la yadurrukum, kuma ba zai iya cutar da ku ba. Yanzu ko maganawa ba sa iyawa, kaga kenan tunda ba sa iya magana yana nuna ba za su iya cutar da ku ba, ba za su iya amfana da ku ba, kuma ku zo ku dinga bautata musu. Kai uffin lakum, amma Allah wadaranku, wali ma ta'buduna, hadda duk abin da kuke bautawa min dunillah, afala ta'qiluna, ashe ba ku da hankali. Da ya kure su da hujja, sai suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, a kuma to fa ya kure da hujja, me yayi abin kawai sai zagi, sai kai naushi, sai kaza, ka san dama an ba hujja karshe abin da yake faruwa kenan, an bayyanta. Sai mutum ya tuno wata tilawa maguza, sai ka je na tantantewta, ba aya ba hadisi sai a sha, Allah ya kiyaye. Da haka su ma suka ce kawai ai tun da aka kai ga wannan matakin kawai ku tattara wuta ku kone shi ku taimaki iyayen gijin ku in har za ku yi wani abu to ku yi masa haka in aka yi haka an gama shi Allah ya kiyaye ma'anar wannan aya ita ma wannan ayoyi da malai ya kawo shine fasaluhum in kanu yandiquna ashe duk wanda ba Allah ba baya magana duk gumakan da za a bautatawa ba Allah ba za su iya magana ba sa cutarwa ba sa amfanarwa to ya ubangijin da yake nuna tawaya da gazawa ga dukkan abin da ake bautawa cikin hujjojin da Allah yake rugurguza dukkan abin da ake bautawa ba shi ba yana jingina musu rashin magana kuma ku jahamiya ku ce Allah shi ba baya magana to in har Allah ba magana me ya maraba ku da wayancan Allah ya sa an fahimci maganar Allahu jalla wa ala yaqul sannan gashi Allah mai girma da daukaka yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku kira ni zan amsa muku ku roke ni zan biya muku bukata ubangijin ku ya ce ku kira ni in kun kira ni zan amsa muku wasafa nafsahu kaga a wannan ayar ubangiji ya sufanta kansa bi annahu cewa shi yaqulu yana fada wa yatakallam yana kuma magana falladhi la yatakallamu laysa bi ilahin da haka duk wanda baya magana ba ubangiji bane walizalika dan haka ne ma kaffara kathirun min al-a'imma da yawa cikin manyan malamai suka kafurta a'immatal jahamiyya jagororin wannan aqida ta jahamiyanci da yawa in ka karanta littafan musulunci za ka ga manyan malamai na addini sun kafurta jagororin wannan aqida waɗanda suka yi dakon wannan aqida ta jahamiyanci da yawa cikin malamai sun kafurta su duna muqallidihim amma banda mabiyansu wa atba'ihim alladhina lam yatabayyan lahumul haqq banda masu yin taqalidanci da su banda mabiyansu waɗanda su gaskiyar bata bayyana ba a gare su sai suka dauka akan gaskiya ake bin su sai suka dauka akan gaskiya kai ake jan su da haka su shugabannin sun san wannan hanya ta bata ce to mabiya kuma galibi za ka ga abinda yake duk lokacin da za ka ga irin wannan hayaniyar da shirman to mabiya su ne ababan tausayi shi mai jan ya sani zunzurutun san zuciya ne amma sai ya ja mutanen da ba sa ganin kowa sai shi ba sa girmama kowa sai shi ba su yadda da zancen kowa ba sai shi sai ya amfani da wannan damar ya tijan su cikin bata shi yasa malai ke cewa da yawa cikin malaman musulunci sun kafurta su shugabannin wannan aqida ta jahamiya amma banda almajiran su masu bin su wa'anda su gaskiyar al'amari bata bai bayyana ba a gare su wa innama qalladu kawai sun dinga koyi da su ne suna bin su an jahalin bisa jahilci fa haula'i to wa'annan su mabiyan fihim nazar to a cikin su ne akwai dan duba akwai nazari ga malamai wasu malaman suna ganin su mabiyan ba za a kafurta su ba domin ba su gane illar me ake jan su zuwa gare shi ba sai dai ai ta kokarin wayan musu da kai ai ta ilmantar da su a ganar da su cewa wannan hanyar da suka kama ramin wutar jahannama ne suka dosa a wayan musu da kai a ganar da su su gane fa in asarru in suka doge suka ce ai su sai malam sai malamin su ba su yadda ba suka an yi musu bayani ya zamana ba a gaza ba wajen gamsar da su da dalilai da hujja an kawo musu hujjoji an yi musu bayani sun kuma fahimta amma suka doge suka ci gaba da bin wannan hanya ta bata to fa innahu yuhkamu bi kufrihim to a daidai wannan lokacin su ma za a yi hukunci da kafurta su a ce su ma sun kafurta domin in da rashin ilimi ne yanzu an gaya musu an ilmantar da su sun ki to tunda sun ki yanzu sai a dora musu irin hukuncin da malaman su da shugabannin su da jagororin su aka dorawa ina fata an fahimta qala al muallif rahimahullah امام البربهاري رحمه الله يتي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب الله يقرا ما سيدنا سيدنا عمر بارك جو وتا مغنا تا سيدنا عمر سيدنا عمر يتي لا عذرا لاحد في ضلاله ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلاله فقد بينت الامور وثبتت الحجه وانقطع العذر kai wannan magana ta sayyidina Umar tana da nauyi yace babu wani hanzari babu wani uzuri li ahadin da wani yake da shi fi dalalatin akan bata babu wani wanda yake da uzuri akan bin tafarkin bata rakibaha da ya hau hanyar bata din hasibaha a tsammanin sahudan wannan hanya ta shari'a ce wai sayyidina Umar yace ba shi da uzuri duk mutumin da ya bi hanyar bata tsammanin sa shari'a ce ba shi da wani uzuri wala fi hudan yace haka babu uzuri ga wanda ga shari'a ya san shari'a ce tarakahu amma ya bar wannan shari'ar hasibahu shi a zatansa dalala wai wannan shari'a bata ce me yasa sayyidina Umar ya faɗa kai ce faqad buyyinatil umur domin al'amura duk sun bayyana wa thabatatil hujja hujja ta riga ta tabbata wan qata'al udhur to idan ku al'amura an yi wa mutane bayanin su hujjoji an tabbatar wa mutane su to in qata'al udhur hanzari ya katse ya yanki baka gane bane za a yi maka uzuri ba a bayyana maka ba shine ka zama ma'zur za a yi maka hanzari amma an yi maka bayani hujjoji an tabbatar maka ga inda hujja take ta baka da wani uzuri kafin ka sani za a yi maka uzuri amma bayani ya gabata hujjoji sun tabbata sai kuma ka kika sauka daga kan batan nan ka ci gaba da tafiya ko kuma ka gano ga shari'a ka kibinta to sayyidina Umar yace baka da uzuri al-sharh قول عمر رضي الله عنه وانا مغانا سيدنا عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد هزوا كرشنتا يتي لأن الله ابن ديسا سيدنا عمر يفعل وانا مغانا ما ليتي سبيد الله مدعوك كنسر كي بيّن الحق يا بيّن قسكيا وفصله يا بيّتيتا في القرآن اتكين القرآن والسنة دا سنة دنهك قضى ور وان ديقتا wajen neman wannan shari'ar da gaskiyar cikin alkur'ani da sunna shi ya jawo masa bata dan haka tunda Allah ta'ala ya bayyana gaskiya ya fayyace ta cikin alkur'ani da sunna fala uzra li ahadin babu wanda yake da uzuri hina izin a lokacin da ya san haka fi dalalatin cikin ci gaba da tafiya akan bata ga ayoyi an karanta maka an fassara ma amma bayani ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya maka an fassara maka amma bayani abinda ya rage ka bi sai ka kibi to wani uzuri kake da shi baka da wani sauran hanzari inji sayyidina Umar li anna taqsira jaa min qibali domin gazawar daga bangaren sa take kawai abinda ake so a samu malamai su fito da hujjojin siyo mutane bayani kar a samu gazawar daga su malaman ai iya bakin kokari ya zamanto wanda duk yake bata yake kan hanya bata an gamsar da shi da hujjoji an yi mai bayani kar ya zamanto gazawar daga masu bayanin ne daga masu tabbatar da hujjan ne a'a ya zamanto an gamsar da shi to in an yi wannan to ba shi da wani uzuri yanzu gazawar ta bangaren sa ta zo haythu lam yabhath anil haqq inda bai ci gaba da binciken ina gaskiya take ba ولم يسأل أهل العلم kuma bai tambayi malamai ba kawai ya taso ya yana kan wata hanya kuma shi ba zai sauka ba kawai haka ya taso a gidansu yaga ana yi ko haka ya taso a unguwarsu ko a garinsu haka ake yi dan haka shi akai yake haka ya fahimta ba zai sauka ba in ma kai bayanin zai ji zai fahimta amma ba zai sauka da kan wancan ba to ai ba shi da wani sauran uzuri yanzu shi gazawarsa ce da bai ci gaba da binciken gaskiya ba da kuma tambayar malamai faddalalu jaa min qibali da aka batan daga bangaren sa yake fa huwa alladhi farraqa shine yayi sakaci an fahimci wannan an ce lokaci yayi insha Allah zamu tashi kaulo magana da sayyidina Umar din ce zamu ci gaba da malam zai ci gaba da mana sharhin abinda ta kunsa insha Allah da aka zamu tsaya kaulo hasiba hudan abinda muka karanta yayi zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin